ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا يمتشي نرانر لاربا يو شاليني شابيكو يعني كيلي جواني yau sha biyu ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1430, kuma shi yazo daidai da 2 ga watan 9 miladiya ta 2009. Wannan kuma shine darasinmu na 9 ko na 10 ko darasinmu na 10, kafin mu shiga karanta ayoyin da zamu yi tafsirin su a wannan zama insha Allah, zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana cewa a cikin ayoyin da aka karanta akwai fadin Azizu Misr da yake cewa matasta wastaghfiri li dhanbiki, yace kuma da kuma fadin matan gari yayin da suka ce kullu hasha lillah, sai yake cewa tare da cewar su ba musulmi bane. To wannan yana nuna cewa sun san akwai Allah kenan, kwarai da gaske. Wannan yana nuna sun san akwai Allah, kamar yadda muka san mushrikan Makka sun san da akwai Allah duk da suna shirka. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah, saboda haka sun san akwai Allah. Har Allah yake cewa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, da yawancin su ba sa imani da Allah face suna shirka. Sun yi imani da wujudillah, akwai Allah, amma kuma suna yin shirka duk da wannan, domin suna ganin abubuwan da suke bautawa dinnan bai ci karo da samuwar Allah ba. Akwai Allah wanda shine babba, sannan kuma sauran alloli suna kusantar da su zuwa ga babban Allah ne. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, saboda haka su ma a wancan lokacin mushrikan da suke wannan zamanin a wannan gari na Masar sun yarda akwai Allah, illa iyaka wannan bata hana su, wannan yarda ta su bata hana su su riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba. Saboda haka duk ayoyin da suka zo a wannan sura na maganganun shi Azizu Misr da matarsa, da zamu gani a ƙarshe inda take cewa al'ana hashas alhaq ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamin as-sadiqin dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin, sai kuma tace me wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kaga ashe ta yadda akwai Allah, kuma ta yadda Allah ya sifantu da wasu sifofi na kamala irin su rahama, irin su gafara, amma wannan bai hana su yin shirka ba. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam a lokacin shi kadai ne kwal yayi musulunta, yake bautar Allah, bautar da babu shirka a ciki. Amma duk sauran mutanen da suke Masar tun daga kan sarki har zuwa karamin talaka suna yin shirka da Allah. Sai kuma yake cewa dangane da littafin Ash-Shifa na Al-Qadi Iyad da kuma littafin Al-Muhalla na Ibn Hazm, shin duk hadisan da suka cika da suke cikin waɗannan littattafai ingantattu ne, kuma me yayi bayani dangane da su? Sannan wasu littafai na tafsiri zaka ga an kawo riwaya misali daga dan Abbas da wata magana, sai kuma a sake kawo wata ta hanya daban da wata maganar kuma da ta ci karo da ta farko. To yaya za a hada irin waɗannan maganganu guda biyu? Na farko, littafin Ash-Shifa na Qadi Iyad littafi ne da ya rubuta shi don bayanin matsayin martaba ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Ash-Shifa في 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 حقوق الكوفي معرفة حقوق المصطفى وتيارب تاشدا يبيان مرتبة درجة الله مدوكين سركي يا باوا النبي صلى الله عليه واله وسلم يا kuma tare ruwayoyi daban-daban wadanda yake koro su da isnadin sa shi kansa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko zuwa ga sahabbai ko zuwa ga tabi'ai to wannan littafi kundi ne wanda ya kunshi hadisai masu kyau ya kunshi hadisai marasa kyau ya kunshi ruwayoyi da suka inganta zuwa ga sahabbai ya kunshi wadanda basu inganta ba ya kunshi kissoshi na gaskiya ya kuma kunshi kissoshin da basu inganta ba saboda haka akwai masu inganci a ciki akwai marasa inganci a ciki duk da cewa ya kawo hadisai baragurbi masu yawa kwarai da gaske wato hadisan da malamai suke cewa al ahadithul mawdu'a hadisan da suke na ƙarya ya kawo su da dama a cikin wannan littafi wanda har ta sa wasu malamai suka rika takeici ina ma bai rubuta littafin ba saboda a matsayin sa na al-qadi iyad mai littafin al-ilma bi taqyid al-riwayat wa adab as-sama littafin da ya rubuta shi akan mustalahul hadith kamar shi bai kamata a ce kuma ya rubuta wannan littafi ya kawo hadisai marasa kyau da yawa a ciki ba kamar yadda Imam Zahabi yake faɗa a cikin tarjumarsa a Sirar Alamin Nubala yake cewa wannan littafi na Ashifa saboda irin yadda ya tara komatsan hadisai wanda ba su da kyau ya ma rage masa martaba ne ba ƙara masa martaba yi ba wato saboda wanda ya karanta wannan littafi kadai bai san wasu littattafai na Al-Qadi Iyad ba sai ya zata cewa Al-Qadi Iyad bai san wani abu cikin ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai dauka kawai wannan tabargaza ne shi yasa a wasu lokuta muka ga malamai sun himmatu kwarai da gaske wajen takhrijin hadisan da suke ciki wato bayanin hadisan da suke ciki kamar littafin Suyuti da yayi domin takhrijin hadisan da suke a cikin Ashafa saboda haka akwai hadisai masu kyau akwai da dama wanda ba su da kyau shi yasa Zahabi yace da ya hakura da littafin Tirmizi da ya rubuta Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ko kuma wato dalailun nubuwa na al-Baihaqi da ya wadatar ba sai ya rubuta wannan littafin nashi ba littafin muhalla littafi ne na fiqhu ya sha bamban a wajen matashiyarsa da mawdu'in sa tsakanin sa da littafin ashifa littafin al-muhalla littafi ne na fiqhu wato ya gina shi akan babubbuka ne na fiqhu tun daga farkon sa har ƙarshe a ciki yakan kawo ruwayoyi waɗanda za su marawa ra'ayin sa baya idan ya kawo ra'ayi zai ce hujjar mu akan wannan wa burhanuna ala zalika sai ya kawo ayar alqur'ani idan akwai aya a mawdu'in sai kuma ya kawo hadisi kuma hadisan nan shi ma yana koro su ne da isnadin sa kuma galibin hadisan da yake kawowa masu inganci ne galibi masu inganci ne waɗanda ba su da inganci kuma yakan yi magana akan rashin ingancin su ya faɗi illar da ta sa su zama ingantattu ba Ibn Hazm yana da sanin hadisi sama da al-Qadi Iyad ilimin Ibn Hazm a fannin hadisi yafi ilimin Qadi Iyad bal kamar yanda Ibn Taymiyyah yake cewa da dama daga cikin fuqaha ba su kamo kafar Ibn Hazm wajen sanin ilimin hadisi ba saboda haka littafin sa yafi tsafta nesa ba kusa ba wajen ingancin hadisai akan littafin al-Qadi Iyad wato Ash-Shifa maganar littafan tafsiri da suka kawo ruwayoyi daga mutum guda waɗanda sun ci karo da juna kamar Abdullahi dan Abbas a ruwaito ya fassara aya da kaza ko a ruwaito kuma ya fassara wata aya da kaza wato anan fuska guda biyu ce fuska ta farko ana iya ruwaito maganganu daban-daban daga mutum guda ɗaya waɗanda alafuzza sun sha bamban amma a ma'ana ba su sha bamban ba ma'ana ayar za ta iya ɗaukar dukkan ma'anonin guda biyu to anan ba a cewa sun ci karo wato wani gurin ya fassara abin da rahama wani gurin ya fassara abin da ni'ima duk da rahama da ni'ima duk abu guda ɗaya ne ko wani gurin a fassara abin da rahama wani gurin a fassara shi da aljanna kaga dai ar-rahama da aljanna duk abu ɗaya ne domin ita kanta aljannar rahama ce saboda haka wannan ikhtilafut tanawwu malamai suke ce masa baya nuna cewa maganganun ba za su iya fitowa daga mutum guda ɗaya ba ikhtilafut tadat wanda shine fuska ta biyu a samu maganganun sun ci karo da juna wato wani lokaci ya ce a wani lokaci ya ce a'a kaga da a da a'a ba za su haɗu ba ko wani lokaci ya ce baki wani lokaci ya ce fari kaga baki da fari ba zai yi su zama abu daya ba sai dai daya ya zauna daya ya tashi daya ya tashi daya ya zauna saboda haka wannan shine ikhtilafut tadat to abinda malamai suke anan shine wato nazari da karantar isnadin kowace magana domin ba sharadi bane dan an jingina magana zuwa ga Abdullahi dan Abbas shikenan kuma ya zanta tabbata ya fada ta yiwu ya fada ta yi kuma bai fada ba ta yaya za a gane ya fada ta hanyar isnadi da su malaman suke korowa kamar Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin sa na tafsiri yana koro isnadin kowace riwaya da ya jingina wa Abdullahi dan Abbas ta hanyar isnadin ne zaka iya tantance wacce riwaya ce ta inganta wacce ce bata inganta ba kaga wacce ta inganta ita ce tabbas maganar Abdullahi dan Abbas wacce kuma bata inganta ba bai kamata a ci gaba da jingina masa ba waɗanda suka zo daga baya baya wanda suka rubutu a cikin tafsiri kamar Ad-Durrul Mansur na Suyuti sun shafe asanid din wato ba sa koro isnadin kowace riwaya suna fadar maganar ne daga kan me ita kawai su ce Ibn Abbas ya ce Mujahid ya ce Qatada ya ce to kaga anan zaka ga maganganu bi an jingina wa mutum daya masu cin karo da juna sai kuma ka samu dimuwa ka kasa tantance wacce magana ce a ciki ya fada wacce ce bai fada ba wacce ce ta dauka wacce ce ta bari to anan abinda zaka shine ka koma tushen magana wato ka koma littattafai na magabata waɗanda suke koro maganganu da isnadin su anan ne zaka tantance maganar Ibn Abbas ta gaske da wacce ba ta gaske ba wannan kuma do aiki ne na waɗanda suke da ido a ilimin hadisi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka san ilmul isnad wanda bai san ilmul isnad ba sai dai yaje ya tambaya na muna cikin suratu yusuf alaihi salam mun kusa gama faifai na uku inda zamu shiga faifai na hudu wanda shine na karshe idan ba a manta ba a jiya mun tsaya inda annabi yusuf alaihi salam ya fassara wa sarki mafarkin da yayi sarki dai ya kwanta yayi mafarkin shanu guda bakwai masu kiba da wasu kuma ramammu waɗanda suka zo suka cinye masu kiba din da kuma wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke kanannade da kuma wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke busassu waɗancan koraye waɗannan busassu sun kanannade koraye ya nemi masana na kasarsa su fassara masa amma dukkaninsu suka ce wannan abin da ya gani tarkacen bacci ne bai da ma'ana bai da fassara a lokacin sai shi wannan mai shayar da sarki wanda Nabi Yusuf alaihi salam ya ce da shi uzkurni inda rabbik sai ya tuna bayan wasu shekaru da maganar Annabi Yusuf alaihi salam ya kuma tuna cewa Annabi Yusuf alaihi salam ya taba fassara masa mafarki wanda shine ma ya zan sababin tsirarsa daga cikin kurkuku to saboda haka sai ya garzaya zuwa ga Annabi Yusuf alaihi salam bayan ya nemi izinin a aike shi ya je ya nemo wannan fassara din lokacin da ya zo ya kawo sarki fassarar mafarki sarki yayi mamakin wannan fassara kuma ta bashi sha'awa to shine sai ya ce tuni bihi aje a zo min da Annabi Yusuf alaihi salam anan zamu ga wata hikima ta Ubangiji wato sarki wancan mutum bai tuna da Annabi Yusuf ba har ya ba wa sarki labarin sa har sai da wannan mafarki na sarki ya wakana bayan sarki ya yi mafarki kuma Annabi Yusuf alaihi salam ba shine farkon wanda aka tuntuba ya fassara mafarki ba sai da aka tuntubi waɗannan masana waɗanda ake ganin manya ne a cikin harkar fassarar mafarki suka nuna kasawarsu wajen fassara wannan mafarkin a daga wannan lokaci ne shi kuma Annabi Yusuf alaihi salam aka tuntube shi ya bada fassara anan abin lura da a ce tun farko Annabi Yusuf shi aka fara tuntuba kafin a tuntubi masana ya bada wannan fassarar da ana zuwa aka gaya musu za su ce to ai mu ma da an tambaye mu da za mu faɗa kaga falalar Annabi Yusuf ba za ta bayyana ba ba za ta fito ƙarara ba amma sai da suka sallama suka nuna kasawarsu sannan abin ya je kunnan Annabi Yusuf alaihi salam sai kasawar ta su ta fito ƙarara in go kula lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Adam alaihi salam yayin da ya so fito da falalarsa ta fuskar ilimi akan mala'iku lokacin da ya nemi su sanar da shi wannan sunaye kaga sai da ya fara gitce wannan sunaye ga mala'iku thumma aradahum ala almalaiika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kaga anan Allah madaukakin sarki da yaso bayyana falalar annabi Adam alaihi salam ta fuskar ilimi akan mala'iku sai ya fara gicciye waɗannan abubuwa da ya halitta ga mala'iku cewa ku bayani sunayen waɗannan suka nuna ba za su iya ba sannan aka ce to Adam fadi yayin da ya fada sai falalar sa ta fito zahiri to haka zamu ga har ranar gobe kiyama a hadithu shafa'a hadisin ce tan manzo sallallahu alaihi wasallama ash-shafa'atul uzma za mu ga mutane sai sun tafi gurin wa sai sun fara tafiya gurin Adam gurin Nuh gurin Ibrahim gurin Musa gurin Isa sannan su zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana laha kaga anan sai falalar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙara fitowa fili da a ce kai tsaye gurin sa suka je yayi ceto ba za mu iya fahimtar cewa sauran annabawan ba za su iya yin wannan ceton ba sai mu ce an dai wato sa'a ne an fara zuwa gunsa da a ce watakila magun Nuhu aka je ko Ibrahim ko Musa ko Isa da watakila su ma za su iya to amma sai da kasawar su ta fito karara a lokacin sannan kuma falalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙara bayyana to wannan shine hikimar da ta sa Ubangiji madaukakin sarki ya boye batun Annabi Yusuf alaihi salam ba a san labarin sa ma balle a fara tuntubar sa da fassara mafarki har sai da waɗancan mala'u suka kasa fassara sannan Annabi Yusuf alaihi salam ya fassara kaga kuma daga baya ba za su zo su ce ai mu ma mun sani da an tambaye mu da mun bada wannan labari ba to shine lokacin da sarki ya ji wannan fassara fassara ta bashi sha'awa shi da yace wa qala al malik tuni bihi bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن
الملك اتوني به سركي يجي أجي أزومن دشي فلما جاءه الرسول يأين دا ونن منزو يزو النبي يوسف عليه السلام قال سي النبي يوسف يجي ارجع إلى ربك قوما زوا أبنجدنك فاسأله كتنبيشي ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن menene labarin matan nan da suka yayyanke hannuwansu inna rabbi bi kaidihinna alim lalle ubangiji na masani ne ga kaidinsu wato labari yana ta yawo a gari cewa ga laifin da annabi yusuf alaihi salam yayi na neman uwar gidansa har ma an je an daure shi yayi shekaru a kurkuku babu shakka wannan labari da yayi ta yawo a cikin gari idan wato ba za mu fitar da tsammanin cewa zai kai harkunan sarki ba, yayin da za a gaya masa Yusuf alaihi salam shi ne wanda ya fassara wannan mafarki, fassara da za ta birge shi, kuma zai yi sha'awar ya yi wa Yusuf alaihi salam wata mukafa, wato ya masa wata kyauta ta ya taimaka masa, ya fitar da, ya taimake shi, ya fitar da shi daga wata damuwa da yake ciki. Babu shakka haka za ta faru, amma annabi Yusuf alaihi salam ba gaggawa yake ba, duk da ya yi shekara da shekaru a tsare a cikin kurkuku bisa zalunci, yayin da sarki ya ce a zo da shi bai fito da rawar jiki ba, yana sauri ya gamu da sarki, ko watakila ya samu kyauta a wajen sarki, ko a kusantar da shi, ko wani abu irin wannan. A'a, abinda yake tunani a wanke shi daga tuhumar ƙarya ta zalunci da aka yi masa, wannan shi ne a gabansa. Saboda haka lokacin da aka zo aka ce da shi sarki yana kiranka, sai bai yadda ya amsa kiran mai kira ba, sai ya ce irji ila rabbika, koma zuwa ga mai gidanka, koma ka gaya masa, koma ka yi masa tambaya, ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna, menene labarin matan nan da suka yayyanke hannuwansu. Wato ya koma ya tambaye shi wannan tambayar tukunna, a yi bincike a gano hakikanin gaskiya, a tabbatar da cewa annabi Yusuf alaihi salam ba shi da laifi, ba shi da tabu, zaluntarsa aka yi aka danna shi cikin kurkuku har ya dauki wannan tsawon shekaru a ciki, a wanke shi daga dukkan wata tuhuma ta ƙarya da ake yi masa, dan ya fito kansa tsaye, kansa wato sama, yana mai jin ya an wanke shi daga dukkan wata tuhuma, yana mai jin izzarsa da karamarsa, ba fita daga kurkuku ya dame shi sama da fita daga cikin tuhumar da aka yi masa, ya yadda ya ci gaba da zama a cikin kurkuku idan har wannan tuhumar za ta ci gaba da binsa, in har ana so ya bar kurkuku to a wanke shi daga wannan tuhumar da aka yi masa ta ƙarya sai ya fito. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jinjina wa Yusuf alaihi salam cikin tawalu'u, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa walau labithu fi sijni ma labitha Yusuf la ajabtu da'i, da a ce ni ne na zauna a cikin kurkuku tsawon shekarun da Yusuf ya zauna, da gudu na ansa wa kiran mai kiran nan. Wato anan manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ne ta fuskar tawalu'u, da kuma bayyana falalar wato annabi Yusuf alaihi salam da haƙurinsa da juriyarsa da kuma neman sai ya wanke kansa daga dukkan wata tuhuma. A wata riwaya ta Abu Huraira wanda tana cikin Musnad karkashin fadar Allah, fas'aluhu ma balun niswati allati qatana aydiyahunna, manzo sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu la asra'tu lil ijaba wa mabtaghaytu al uzr, da a ce ni ne a matsayinsa da gaggawa na amsa kiran mai kira, da ban tsaya ina neman wani hanzari ba. Wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne domin ya nuna matsayin annabi Yusuf alaihi salam, ba wai yana nuna cewa Yusuf alaihi salam ya fi shi haƙuri ba, bal haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi haƙurin da annabi Yusuf alaihi salam yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam babu abinda ba a yi masa a Makka ba na wulakanci da tozartawa, bal an yi sa'ayin kashe shi ma, wannan bata sa ya bar da'awarsa ba, aka fitar da shi daga kasarsa, shi ma ya yi hijira, aka yi yunkurin halaka shi da halaka sahabbansa, duk ya yi haƙuri akan wannan. Saboda haka haƙurinsa ya ɗara haƙurin annabi Yusuf alaihi salam nesa ba kusa ba. To amma ya faɗi wannan magana ne da sunan tawalu'u da kuma fito da matsayin annabi Yusuf alaihi salam, kamar hadisin da yake cewa la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, kada ku fifita ni akan dan uwana Yunus dan Matta. Kaga anan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shi martaba bane, a'a, yana nufin kada ku ce za ku fifita annabi Yusuf alaihi salam, fifita wanda za ku tauye shi, ku nakasa martabarsa, kada ku yi wannan, koda kuwa yayin da kuke batun falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ne akan sa. To shine sai ya ce fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna, ka tambaye shi, bai ce ka je ka ce yayi bincike ba, sai ce ka tambaye shi menene labarin matan nan, da in ce wai ka je ka ce masa yayi bincike, sarki yadda yake jinsa shi sarki ne, wani daga kurkuku zai bashi umarni, sai ce ba za a yi ba, amma sai kawo shi da wata siga cike da ladabi, yace fas'alhu ma balun niswati allati qatana aydiyahunna, ka tambaye shi meye labarin su. Kaga anan zai sa sarki yayi turus, yace to lalle akwai wani abu a karkashin wannan magana, aje a kirawo su a kawo su gabana domin in yi bincike. Kaga bai ce yi bincike ba, amma tambayar da yace ayi masa ya labarin su yake, babu shakka za ta sa shi ya motsa yayi wani abu dan ya san menene ya faru, wanda duk yana daga cikin ladabin magana da hikima da Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi Yusuf alaihi salam. Daka fasaluhu ma balu niswati allati qata'na aydihunna. Kaga magana imratul aziz kuma bata fito ba, bai kawo magana ta ba, sai maganar matan nan da aka kirawo su liyafa har suka yayyanki hannayensu suka ce hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Waɗannan mata sai ya ce a kirawo su a tambaye su meye labarin su, sai ya ce inna rabbi bi kaydihinna alim. Duk anan babu maganar imra'atul aziz. Malamai suka ce wannan yana nuna tsananin kara da Annabi Yusuf yake da ita, da ladabi da girmamawa da yake yi wa uwar gidansa duk da gazalincin da ta yi masa. Ga irin abin da ta yi masa na kitififi har ya kai shi ga zama kurkuku tsawon shekara 12 a fadar Abdullahi dan Abbas. Amma duk da haka da ya tashi magana, sai ya ce a kira waɗancan matan. Yayin da sarki ya aika da ɗan shela a gari a kira waɗannan matan da suka yi yanki hannunsu, tunda babu shakka wannan abu in ya faru shi ma ba zai boye ba, dole gari zai iba. Lalle wasu mata sun yi yanki hannunsu a dalilin yosu, don haka ga su an tattaro su gaban sarki. A wannan lokacin imra'atul aziz ita ma ta biyo su, don haka tana cikin su. Sarki sai ya ce ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsi. Menene sha'aninku lokacin da kuka nemi Yusuf game da kansa? Kaga har anan ma shi kansa sarki bai fuskantar da magana zuwa ga imra'atul aziz ba, tana zaune cikin su, sun san abin da ta yi, ita ma ta san abin da ta yi, saboda haka kowa ya san kowa. Da aka ce ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsi, ba su suka nemi Yusuf ba, ita ce ta nemi Yusuf. Kuma a gaban matan nan me ta ce? Wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. A gaban su ta faɗi wannan ikirari, ta ce ta neme shi kuma ya kafi, ya ce ba zai yi ba. To su kuma yanzu ga su ana tuhumar su, a ce meye labarinku yayin da kuka rika neman Yusuf? Saboda haka sai suka ce qul hasha lillah, sarki ya tabbata ga Allah ba za mu yi irin wannan ba. Ma alimna alaihi min su, mu dai ba mu san shi da wani laifi ba, ko ya yake. Kaga anan na kira ce fi siyaqin nafi, sannan kuma masbuqatun bimin, don ya nuna maka karfin kore su din. Ma alimna alaihi min su, wato kaga anan yana nuna maka hatta wato yunkuri na zuciya ya yunkura akan zai yi wani abu bai yi ba. Sabanin abinda imra'atul aziz ta gaya wa mijinta, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim. Kaga ita ta jefe shi da su, ta ce ya neme ta da mummunan abu. Suka ce ma alimna alaihi min su, mu ba mu san shi da wani mummunan abu ba. Saboda haka waccan magana da ta faɗa a gaban su, ta faɗa sun san ta faɗa, in ta yi shiru babu shakka za su fito su ƙara fasakon. Qalat, sai ta yi farat ta ce, qalat imra'atul aziz al'ana hashasal haqq, yanzu fa gaskiya ta fito karara. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin, ni ne na neme shi kuma lalle shi yana cikin masu gaskiya. Saboda haka ta fito ta yi ikirari, ta yadda cewa ita ce mai laifi kuma Annabi Yusuf alaihi salam mai gaskiya ne. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi, nayi haka ne wato wannan ikirari domin ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a bayan gidansa, wato ban ha'ince shi ba ganin baya gurin in yi masa ƙarya in ce shi ne ya yi wannan, ban yi wannan ha'incin ba. Wa anna allaha la yahdi kaidal kha'ini, kuma Allah baya shirye da kaidin maha'inta. Wannan wa'azin Annabi Yusuf alaihi salam bai mata shi ba a can baya, innahu la yuflihu adh-dhalimun, ai ya gaya mata cewa azzalimai ba sa cin nasara. Amma ta yadda cewa sai ta yi zalunci din, don haka ta sa aka kulle shi, to yanzu ta ga cewa lalle wannan abin da ya faɗa haka ne, gaskiya dole za ta yi halinta, za ta bayyana kuma za ta kunyata ita. Saboda haka yanzu ta huto tana faɗa da bakinta cewa ita ce mai laifi, النبي يوسف عليه السلام باشد لي في توينك اشتتس سننتتي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين كما أبنكتي بايا شريد كيد ما سحائنجي سيتتي قبل تشوه ما أبرئ نفسي بائنا كبتد كينا بني إن النفس لأمارة بالسوء للي ري ميو أبرتيتي دمومونا أيكي illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na yaji kansa inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai anan take cewa dan kada a kula a dauki maganar da tayi na cewa zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi tana tsarkake kanta ta tasni tace a ba ina tsarkake kaina ta tasbani wa ma ubarri'u nafsi bana ba ina kubutar da kaina bane ina cewa ni ba ni da laifi ko ya yake a ina da laifi inna nafsa la amaratun bisu saboda rai mai yawan umarni ce da mummunan abu annafs guda wato kala uku ce iri uku ce akwai annafsul amaratu bisu akwai annafsul lawama akwai annafsul mutmainna dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin alqur'ani inna nafsa la amaratun bisu rai mai yawan umarni ce da mummunan abu wacce take umarni bisa bin sha'awa da bisa bin san zuciya da kuma bin ƙarya wannan rai ce wacce take amaratun bisu akwai kuma ran da take allawama la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bi nafsil lawama allati talumu sahibaha wacce take zargin mai ita zuciyar da take zargin mai ita yayin da yayi laifi ta zarge shi kai kuwa me yasa kai kaza yanzu kamar ka yanzu baka tsoron Allah za kai kaza wannan zuciya ita ma mataki ne wanda na zukata wanda dan adam wani lokaci yakan siffanta da ita sannan kuma annafsul mutmainna ita ce nafsus sakina ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati an-nafsul mutma'inna itati an-nafsul lati taskunu ila ta'atillah allati taskunu ila ta'atillah wa ila ta'ati rasulillah zuciya da take nutsuwa wajen bin Allah da bin manzo sallallahu alaihi wa sallama da hakuri ga barin bin soyayya soyayyan zuciya da hakuri ga barin bin saban Allah to saboda haka sai take cewa lalle zuciya wato takan yi umarni da mummunan abu saboda haka zuciya ta ce ta gallabe ni tafi karfi na domin ta ga annabi Yusuf alaihi salam da wannan tsalilan kyau da Allah ya bashi domin an bashi shatara husni kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rabin kyau wato duk abinda ake sifantawa da kyau abinda zaka ce kyau ne a duniya gaba ɗaya a tattara kyau duka da a ce za a tara kyau duka ya zama turarren wani abu to Yusuf alaihi salam ya ɗau rabi saboda haka a wannan lokacin ta kasa danne zuciyarta har ta neme shi da wannan abu tace illa ma rahima rabbi sai wato lokacin da ubangiji na yaji kan mutum a lokacin da zuciyar tashi take umartar sa da wani abu kuma Allah madaukakin sarki ya kawo masa dauki da rahamarsa ko dai ya hana shi abu yadda yake tsammanin zai samu ya rasa kamar yadda ya faru gare ta ita ma rahamar ubangiji ta riske ta tunda ta samu annabi Yusuf alaihi salam kamamman mutum ne wanda yake mai gujewa dukkan ayyukan fasha saboda haka anan ma rahamar ubangiji ta riske ta ko kuma ya kasance wanda ubangiji zai so shi da rahama ya ainihin gadar masa da zuciyar da take mai wato zuciyar da take nutsatsiya ce annafsul mutmainna ce ba zai ma kawo laifi a zuciyarsa ba balle ya tunanin aikata shi inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne don haka ina sa ran zai gafarta min wannan abin da ya faru gare ni rahimun kuma mai yawan jinkai ne ina fatan zai ji kaina yayi min rahama ya yafe min abin da ya faru wannan duk yana daga cikin maganar imra'atul aziz domin zamu ga siyaki guda ɗaya ne wato yadda aka koro maganar tun daga farko maganar ta ce qalat imra'atul aziz babu maganar annabi Yusuf alaihi salam a cikin wannan siyaki duk da haka wasu malaman tafsiri sai suka ce fadar ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هزوى فدرس إن ربي غفور رحيم سكتي ونفدر النبي يوسف عليه السلام سكتي ما أنا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ذلك وتشيمج تكينا ليعلم دنيا سنتي و ni ban ha in ce shi ba a bayan gidansa wato na nemi cewa sai an kawo matan nan an bike ke da kike an gano gaskiyar lamari dan shi ya fahimci cewa abinda aka jefe ni da shi ba gaskiya bane wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su yace ba na kubutar da kaina lalle rai mai yawan umarni ce da mammunan aiki ba na iya cewa ni wankakke ne 100% illa ma rahima rabbi sai iya gurgurdan abinda ubangiji na yaji kai na mutum inna rabbi ghafurur rahim wannan magana wannan tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa gare shi amma maganar da masu kalaile cewa suke akan ta masana tafsiri shine cewa duka maganar ta imra'atul aziz ce na farko cewa Allah ya kala imra'atul aziz sannan ba a kawo wani kala ba da aka rarrabe tsakanin maganarta da shi maganar Yusuf ba a ce kala zalika li ya'lamu anni lam akunu bil ghaibi ba saboda haka kaga a zo a ce maganar sa ce ta hade da maganarta wannan ya saba wa yadda alqur'ani yake yin bayani fillah fillah ba tare da ya kadimuwa da rikitarwa ba domin in yazan an hade maganar sa da maganarta babu kuma wata kala tsakankanin su babu shakka zai iya haifar da dimuwa da rikicewa wajen fahimtar ma'ana alqur'ani baya irin wannan sannan abu na biyu lokacin da wannan yake faruwa annabi Yusuf ma yana kurkuku ai bai fito ba saboda ka ba ma ya gurin ballantana har ya ce bayan ta gama magana ya ce zalika ya'lamu anni lam akhunhu bil ghaibi baya gurin sannan kuma baya da shakkar cewa shi mijinta ya san cewa ba shi da laifi ba a gaban sa yake cewa me yake ce masa يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين a gaban sa ya gaya masa yace Yusufu ka kawar da kai daga wannan maganar ke kuma ki nemi kuskuren laifinki kaga ashe al-aziz ya san cewa matarsa ke da laifi to dan menene zai ce zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi ba bukatar ya fadi wannan magana bayan ya ji kunnan sa azizu misr yana wanke shi daga wannan laifi saboda haka wannan magana ta tace ba tashi bace sannan kuma annabi yusuf alaihi salam bai ma wato sa ran wato zai yi wani abu mara kyau da ita ba ma'ana babu su a tare da shi ballantana har yace inna nafsa la amaratun bisu'i matan cancewa suka yi ma'alimna alaihim min su saboda haka babu su tare da shi sannan Allah madaukakin sarki cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha to ya kuma zai dawo a irin wannan yanayi ya dinga cewa inna nafsa la amaratun bisu su din nata ne ba nashi bane saboda haka duk wannan maganar gaba daya maganar annabi Yusuf ce alaihi salam ba annabi maganar imra'atul aziz ce babu maganar annabi Yusuf alaihi salam anan sai sarki yace wa qala al maliku na uku ya kare yanzu sai faifai na hudu annabi Yusuf alaihi salam ya fito daga kurkuku zai kuma zama wani babba a kasar Masar duk al'amuran Masar musamman na tattalin arziki zai koma hannunsa wa qala al malik tuni bi astakhlisu li nafsi sai sarki yace ku zo min da shi in mayar da shi dan gaban goshina ku duba maganar sa ta baya da ta yanzu akwai bambanci ko babu ta baya kawai me yace wa qala al malik tuni bi amma anan wa qala al malik tuni bihi astakhlisu li nafsi kaga hikimar annabi yusuf alaihi salam ta kara bayyana da a ce ya amsa kira na farko ba lalle ne ya samu wannan matsayin da ya samu na kira na biyu ba kira na farko cewa akai a zo da shi kawai an yayi fassara mafarki ko fassara mafarkin nan ya ba wa sarki sha'awa yace a zo aje a zo da shi aje a zo da shi ya masa mukafa'a yace to ga wannan kuma a sake shi ya tafiyar sa amma wannan tabo zai ci gaba da bin sa kuma wasu mahassada za su iya amfani da wannan wani lokaci su ce kaga mutumin nan fa mahaici ne ka jawo shi cikinka ya taba yin kaza 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 a gidan wazirinka shikenan an bar wata kofa da masu suka idan sun so su soke shi sai su soke shi da ita tunda ba a wanke shi ba amma da yake yadda ya fito sai bayan an yi bincike an tantance gaskiya an gane cewa ba shike da laifi ba kaga yanzu zai fito wato da matsayi da martaba da karama da sharaf babu kuma wani abin da wani zai samu na ya goga masa kashin kaji a gurin sarki don haka sarki a yanzu wato martabar annabi yusuf ta karu a idansa ba kamar yadda take a farko ba sai yace tuni bihi astakhlisu li nafsi ko kawo min shi zan sanya shi dan gaban goshina wato zai zama nawa ne ni kadai a khussuhu li nafsi ya zama abokin shawara ta ya zama babu wani sama da shi falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin yayin da yayi magana da annabi yusuf sai yace innaka alyawma lalle kai a yau ladaina makinun amin me matsayi ne babba a gurin mu kuma abin amincewa ne falamma kallamahu ko dai zamirin ya koma ga annabi yusuf alaihi salam ai kallama almalik yusufa yayin da sarki ya tattauna da yusuf yaga irin yadda yusuf yake mai da jawabi yaga hankalinsa yaga hikimarsa qala innaka alyawma ladaina makinun amin ko falamma kallamahu damirin ya koma zuwa ga wato shi sarki ai falamma kallama yusuf almalik yayin da yusuf yazo suka tattauna da sarki yayi wa sarki magana sai sarki yaga irin yadda hikima da fasaha da ladabi suke wato diga daga bakin yusuf alaihi salam yaga yadda suke zirara daga bakin yusuf alaihi salam ya tabbata wannan ba irin kowane mutum bane don haka sai ya kara cewa innaka alyawma ladaina makinun amin kai lalle a yau me babban matsayi ne a gurin mu shine ma'anar makin me ai zu makanatir rafi'a me matsayi ne babba a gurin mu amin kuma wanda ake amincewa ne wanda ake yadda da shi ne saboda wanda duk ya ji sirarka dole ne ya amince maka to kaga anan annabi yusuf alaihi salam ya samu kuma wani matsayi babba ka duba yadda Allah madaukakin sarki yake sha'anin sa me ya jawo masa wannan matsayi ilimin sa shi yasa Allah yana daga mutun da ilimi sama da zai daga shi da kowace irin abu yana da kyau tsalilan kyau da ba kowa aka ba wannan kyan a zamanin sa ba shi kadai yake da wannan kyan amma wannan kyan me ya jawo masa ya jawo masa rikici iri ya jawo masa fadawa rijiya ya jawo masa imratul azizi ya zo sijin da sauransu amma ilimin sa shi kuma ya kawo shi wannan matsayi saboda haka ilimi yana daukaka mutum sama da yadda komai zai daukaka shi ce innaka alyawma ladaina makinun amin qala ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim sai annabi yusuf alaihi salam yace ka sanya ni a bisa muqamin kula da taskokin kasa inni hafizun alim lalle ni mai kiyayewa ne kuma masani Allah ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard haka muka tabbatar da yusuf a doran kasa yatabawwa minha haythu yasha yana zaunawa inda yaso a kasa nusibu bi rahmatina man nasha muna samun wanda muka so da rahaman mu wala nudhi'u ajra al muhsinin ba kuma masa ba matuzar taladan wadanda suka kyautata ayyukan su wala ajru al akhirati khairul lil ladina amanu kuma lalle ladan lahira shine mafi alkhairi ga wadanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka zama masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya bawa annabi yusuf alaihi salam wannan tamkini wato ya makkana shi ya bashi matsayi babba a kasar Masar tare da cewa in ka duba kissar sa yadda ƴan uwansa suka yi masa, suka fito da shi suka jefa shi rijiya. Daga cikin duhun rijiya aka fito da shi, aka je aka sayar da shi a kasuwar bayi. Daga kasuwar bayi ya zo ya zauna ya yi aiki a matsayin yaron gida. Sannan daga nan kuma aka jefa shi cikin kuncin kurkuku bisa zalunci. Sai gashi kuma yau Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi, ya bashi makana, ya zan shi ne mutum na biyu a Masar gaba daya. Daga sarki kuma babu wani sai shi. Kaga haka Allah madaukakin sarki yake yi wa bawansa lokacin da ya ibtila'insa, kuma sai ya bashi talki. An tambayi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ayumakkanu ar-rajulu qabla ayumakkanu ar-rajulu qabla an yubtala aw yubtala qabla an yumakkan. Ana bawa mutun tamkini a bashi matsayi a doren kasa kafin a jarrabe shi, ko ko ana jarraba shi sannan a bashi tamkini. Annabi ya Imam Ahmad yace yubtala thumma yumakkan, sai an jarrabe shi an ga irin yadda ya hakuri ya jure, wannan jarraba bata sa ya zame ba, ya saki layi, to sannan kuma Ubangiji sai ya bashi matsayi. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Haka nan muka sanya su shuwagabanni, yahduna bi amrina, suna shiryuwa da umarninmu. Lamma sabaru, yayin da suka yi hakuri, wa kanu bi ayatina yuqinun, suka zamo masu yaqini, masu sakankancewa da ayoyinmu. Wato kamar yadda Ibn Taymiyyah yake fada, bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din, bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din. Wato ta hanyar hakuri da kuma yaqini da sakankancewa da yadda 100% bisa ga da alkawarin Allah ake samun shugabanci a addini. Idan babu wannan ba za a samu wannan ba. Haka nan Allah madaukakin sarki yawo banu Isra'il, sai da ya jarrabe su da Fir'auna, sannan ya basu tamkini a doren kasa. Wa awrasna alqauma alladhina kanu yustad'afuna masharika alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani Isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun. Ubangiji ya bawa banu Isra'ila gadan kasa, ya zan suke da mulki wanda da su ake bi ana kamawa ana kashewa, sai ya zan suke da iko suke da izza saboda hakurin da suka yi da juriya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hakuri da mutanen Makka, ya yi hakuri da abin da wato suka yi tai masa. Daga baya mai Allah ya bashi, Allah sai bashi tamkini a kansu, ya zama ya shigo Makka azizan rafi'ar ras, ya zan har ga waɗanda suka yi ta gallaza masa nan a gabansa, yana da dama ya abin da ya so a kansu. Lokacin da yake tambayar su, ma zannukum anni fa'ilun bikum, qalu khairan akhun karim wabna akhun karim, me kuke tsammanin zan muku? Domin yanzu yana da damar ya yi musu abin da ya ga dama. Sai suka ce alkhairi muke tsammani za ka yi mana, ya mai karamci, ɗan mai karamci. Ya ce idhabu fa antum tulaqa la tathriba alaykum alyawm, ku je a yau ba ku da laifi, kun zama ƴantattu ba wani laifi tare da ku, ma'ana ba zargi tare da ku. To haka Allah yake ba wa mutane mutum tamkini bayan ya jarrabe shi. A nan za mu ga Annabi Yusuf alayhi salam ya nemi a bashi matsayi na ainihin ministan kuɗi, ministan tattalin arziki a Masar, tare da cewa a shari'ance muna da hadisai da suke nuna cewa kada a nemi matsayi, kamar hadisin Muslim wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa ya Abdurrahman, yana ga Abdurrahman ibn Samura, ya Abdurrahman la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alayha. Yace ya Abdurrahman, kada ka rika neman shugabanci, idan har kana neman, in ka nemi shugabanci aka baka shi bayan ka nema, to sai Allah ya kyale ka da shugabanci, ki taimaka maka akan sa. Idan kuma aka baka shugabanci ba tare da ka nema ba, sai Ubangiji ya taimaka maka ka iya sauke wannan amana lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna nanu walli hadha al-amal rajulan harisa sa'alahu aw harisa alayhi, wannan aiki ba ma bayar da shi ga mutumin da ya neme shi ko ya yi kwaɗayin samun shi. To kuma gashi Annabi Yusuf alaihi salam a annabi na Allah yana cewa ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Yaya za mu hada wannan magana ta annabi Yusuf alaihi salam da neman a bashi matsayi tare da waccan hani da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi, da kuma cewa duk wanda ya nemi matsayi Allah ba zai taimaka masa ba, wanda ya samu ba bisa ya nema ba Allah zai taimaka masa. Shine malamai suka ce akwai bambanci nesa ba kusa ba. Yayin da matsayi ya zan babu wanda ya cancance shi sai kai, bisa irin sifofi da Ubangiji ya baka wanda suka dace da wannan matsayin. Wato matsayi ne na rukun amana, kai kuma ka tabbata cewa zaka iya rike wannan amana, kuma garin da kake gari ne na maciya amana na barayi, kake ganin idan ka bar wannan amanar zaka tafi gurin wanda bai cancanta ya rike ta ba, karshe za a ci amanar al'umma. To a lokacin zaka iya fitowa ka ce ana laha, ba kuma laifi kai ba, ba laifi kai ba. Saboda haka wani ma lokaci malamai suka ce kamar da almazari yake cewa wani lokaci ma abin yakan iya zama wajibi ka nema din, idan ya zama in baka nema ba to haƙƙin al'umma zai tozarta zai salwanta, a wannan lokacin wajibi ne ka fito ka yi banga banga ka ce sai kai, wannan ba laifi kai ba, domin anan kana kokarin ceto da al'umma ne ko ceto dukiyar al'umma daga hannun azzalimai. Amma lokacin da ya kasance akwai da jama waɗanda suna da irin sifarka, suna da wato nagarta irin taka, suna nan da yawa, ko kuma ma akwai waɗanda suka fika nagarta, ko kuma kai da kanka ba ka da nagartar, to a lokacin haramun ne kuma ka zo ka ce ana laha, domin a lokacin za a fahimci cewa ba wai dan ka kawo gyara kake nema ba, a'a dan a baka kai ma ka wawashi naka. To shi yasa malamai suka ce idan har akwai bukatar wato ka fito ka nema, ganin cewa watakila ka cancanta, kuma idan aka bari za ta tafi hannun wanda bai cancanta ba, za a ci dukiyar al'umma, za a zalunci al'umma, to a lokacin wajibi ne ma ka fito ka ce kofin da yasa ya cancanta a bashi din, yace inni hafizun alim, ni mai kiyayewa ne, ma'ana mai kiyaye amana ne, ba zan ci amana ba, sannan kuma alimun masani ne, na san harkar tattalin arziki, domin ga irin abin da ya tsara musu yayin da yake fassara musu mafarki, sai shi ya tsara yadda za a yi idan har shekarun fari din nan guda bakwai sun kawo kai, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, kaga shi yana da ilimi, yana da ilimin tattalin arziki, sannan kuma yana da amana, ashe ya cancanta, kaga ya neme ta da sifar da ta cancanta ya neme ta, wato akwai qualification tare da shi, kaga bai ce a bani ba, ni karimun ne ibni karim, ba haka yake ba, karimun ibni karimin ibni karimin ibni karim, ai da sai ya ce a bani dan ni dan manyan mutane ne, na fito daga babban gida, ubana annabi ne, kakana annabi ne, kakan ubana ma annabi ne, bai fito ya ce a bani ba dan ni nafi kowa kyau, sai ya ce inni hafizun alim, bai ce nasibun aw hasibun sharif, bai ce jamilun malih, sai ya ce me hafizun alim, ashe kowa ne zai nemi matsayi, zai nemi mukamin, ya neme shi bisa cancanta, idan ya kula cewa a gabansa akwai wanda ya fi shi cancanta to ya janye jikinsa, ya ga wani wanda yake ya fi shi zama hafizun alim, sai ya bar ma wancan, shi kuma wancan yayin da ya waiwaya ya ga babu wani sai shi, duk waɗanda suke gefe da shi ɗan wawura ne, to sai ya kafe, kada shi kuma ya ce a to kuma ai a shari'a an ce ka a nemi matsayi, ka a nemi mukami, ni ba zan nema ba, kuma gara ni in zauna lafiya kan ma in je mutane yanzu ai ta damuna, a ka karba a haka, a wannan lokacin ma in ya zan babu wani sai kai, ya zama wajibi akan ka karba, shine ma'anar ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Kuma ka duba annabi Yusuf alaihi salam anan yana taran dalali ba gammo, ko da yake shi ya ne tareta da gammo, ba za mu ce ba gammo ba, saboda ya san abin da ya shirya, saboda za a fuskanci wasu shekaru guda bakwai na fari masu tsanani, lokacin da kowa zai shiga cikin halin kakanikayi, yunwa za ta addabi mutane, a wannan lokaci mutane idan da yunwa to hankali fita yake daga jikinsu, in ka ɗauko shugabancin jama'a ka basu da yunwa to ka shiga uku, domin ka rika samun bore ne kullun ba magana da zaka faida su fahince ka. To a wannan lokacin Annabi Yusuf alaihi salam yace abani alhakin ciyar da al'umma duka. A lokacin da za a fuskanci waɗannan shekaru na bari, abani alhakin ciyar da su ya zan a hannuna. Anan sata yake so yayi, babu magana sata, ya tattaro wa kansa ne wani babban aiki, mas'uliya ce babba. Sannan kuma za a shiga cikin wasu shekaru wanda za a shiga cikin wahala, kaga taskokin ma ba kudin bare a sata, amma sai da aka cika taska da kudi sai ka ce ana laha. Amma babu ana so ya za a tattale shi a same shi, sai wani ya zo ce ni a bani zan yi in samu hanyar kudin. Kaga wannan babu shakka, kai daga gani sanda ya zo ya nemi abin ba lokaci bane da ake cikin raba, lokaci ne ana cikin tsananin zati, ya zo ya ce shi a bashi zai shiga a haka. To wannan shi ne abin da Annabi Yusuf alaihi salam ya yi, kuma wannan bai takaita a kansa ba, dukkan wani wanda zai samu kansa a irin yanayin da Annabi Yusuf alaihi salam ya samu kansa shi ma zai iya yin wannan. Sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan aya shi ne za mu ga a lokacin a Masar gaba ɗaya Annabi Yusuf alaihi salam shi kadai ne musulmi ba. Har yanzu a surar babu inda aka ce mana wani ya musulunta, hatta waɗancan alfatayani da suka yi mafarki an dai faɗi irin wa'azin da Annabi Yusuf alaihi salam ya yi ta yi musu, amma ba a ce sun musulunta ba ko sun bi shi. Wancan an kashe shi, wancan kuma ya koma aikin sa har ma ya manta da Annabi Yusuf. Wannan shi zai ƙara nuna maka cewa bai karɓi musuluncin ba, dan in ya karɓi musuluncin ya zai manta da annabin musuluncin, dole zai ci gaba da saduwa da shi yana neman wasu shawarwari da wasu bayanai da suka shafi addini. To amma tun da kaga har ya manta da shi bai tuna ba sai da aka ɗaushe karu, alama cewa ya koma cin daula sai yadda yake, tun da ya kubuta shikenan. Sarki bai ma san hakikanin gaskiyar Annabi Yusuf alaihi salam ba, sai da aka zo masa da wannan batun mafarki, sai da yi wannan mafarki aka zo masa da fassarar mafarki, ya ga Annabi Yusuf ya tattauna da shi, aka nemo mata aka tattauna da su, ya fahimci cewa Annabi Yusuf alaihi salam sharri aka yi masa, ba bai yi laifi ba. A lokacin kuma ya jawo shi jiki ganin irin wancan hikima da ya nuna, da wancan hazaka da ya nuna wajen bayanin yadda za a tattale abinci lokacin da fari zai faru. Wannan ta sa ya jawo shi, don haka shi kansa ba musulunta ya yi. To amma duk da haka ga Annabi Yusuf alaihi salam yana cewa a ƙarƙashin gwamnatin wannan mutum, ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim, ka sanya ni ministan tattali a ƙarƙashin gwamnatinka. Gashi ba ta musulunci ba ce, balma ƙasar ba ta musulmi ba ce duka, amma ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Wannan nukta insha Allah gobe za mu ƙara faɗaɗa magana a kai. Da abinda duk suka ga dama wannan ba daidai bane. Wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma uzkurni inda rabbika fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Sai Annabi sallam yace ma wanda ya tsammanin cewa ko ya tabbatar cewa zai tsira daga cikin su.